Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da su hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu kammala maudu'in mu akan tasirin demokradiya ko me matasa suke cewa ƴan uwansu matasa.
Zai iya cewa da matasa tashi tsaye su nemi sana'a yi ko da sana'a hannu ce kada ka sa girman kai kai sana'a da 5-10 za ta rika shi 10 wanda idan baka sa girman kai ba ta haka Allah zai sa mata albarka kuma ka ga cewar baka damuwa na ma ya baka ba ka dogara da naka ne
yayi magana mai muhimmanci to shi kuma barista ya kara da cewa
wannan magana na bangaren shiya-shiya arewa maso yamma arewa maso gabas kudu kudu maso kudu waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP saboda kuma dadewa da suka suka shugabanci kusan kowace jam'iyya ta aro tana tafiya da abin a dahin shi haka amma babu shi
kafin mu tanjima a cikin shirin yau ce muka wayi gari da wasu rahotanni gidajen jaridu sun baga da kuma wani hoton bidiyo inda ake zargin wani sabon sanata daga jihar Adamawa a Najeriya ya nuna cewa ya maru wata mata.
Ai an ce abin kamar abinin tarayya Abuja ya faru ko to har yanzu dai ana ta cece ku ce akan magana amma za mu sa wakilan mu Abuja su yi mana bincike kafin mu tattauna akan wannan batu mako mai zuwa.
To a yau dai za mu ci gaba da tattaunawar da wakiliyar mu ta yi da jama'a akan tasirin demokradiya a Najeriya shekaru 20.
To amma dai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abotawa ta Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce shekaru 20 da komawa tarbar demokradiya a Najeriya. Kuna ganin ƙuri'unku sun yi tasiri wurin zaben shugabanni ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito ne daga Al Sadiq na Kandi inda yake daga dan bayan nan sun yi tasiri amma fa har yanzu ba mu gani a kasa ba.
To gida da Mu'azzu kuma ya ce to ba za mu ce bai yi tasiri ba an samu canji kadan domin har yanzu dai akwai ma'aikatan zabe a wasu jihohi da ba a biya su haƙƙinsu ba.
To shi kuma Mubarak Bala ya ce ƙuri'un mu har yanzu ba su da wani amfani dauki dora kawai ake yi mana.
To shi kuma Yakub bin Musa ya ce gaskiya a halin yanzu ƙuri'unmu ba sa da wani tasiri.
To shi kuma Hassan Abdullahi ya ce talaka ina ya san ƴancin ƙuri'arsa idan banda a bashi kuɗi ya yi zaɓe.
To
an ji wani wata magana kuma ya sake bullowa da ita don wannan shi ma ya kamata mu yi shiri na musamman akan wannan.
Wai sayan ƙuri'u.
Ƙuri'u kuwa duk da zaben ya wuce to mutane su san muhimmancin ƙuri'arsu.
Ƙuri'anku ƴancinku. To shi kuma Sale Isa Barkindo ya ce a gaskiya shugabannin babu ruwansu da ƙuri'unmu sai lokacin zaɓe domin sun san za su ba da kuɗi su su sayi ƙuri'un.
To shi kuma Umar makeri kakin dawa daga jihar Zamfara yace tabbas mu talakawa muna ganin amfanin ƙuri'un mu domin ga abubuwan ci gaba da dama sun shigo a ƙasar mu. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin talakawa ku tashi lafiya yau da gobe.
Amin. Sai ka karanto mana sakon mu na ƙarshe kenan a yau. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Amina yanzu kuma bari mu je ga wakilar sashen Hausa Madina Dauda domin mu ji karshen tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe.
Ka ji bayanan da Jafar ya yi na cewa demokradiyya ƴanci ne da kundin tsarin mulki ya ba kowa yana iya zama a ko ina da zai zauna. Ka yarda da wannan jawabi?
Eh sosai na yarda da shi saboda ni wai maganar ka bar jihar ka ka je neman abinci a wani garin. Ba shi ne wai na rashin adalci ne a shugaban da ke shugabanta ko gwamna ko wani sarki ya ga a'a dama ce da yazan kamar yadda ya bayani dama ce da aka ba wa kowane dan kasa ya je ko ina inda yake so ya nemi abincin su so ni nake ga kamar saboda a lokacin da ka bar garin ka lokacin ne wani shi ma yake sha'awar ya je garin ka so ni nake ga lalle ba wai rashin adalci ne yake sa haka ba duk da dai cikin daidaikun shugabannin namu akwai rashin adalcin da ke sa dole ne sai ka gudo ka bar jihar ka sosai so haka nake ga ba wai rashin adalcin ne yake sa ka gudo ba ka je wata jihar
ga dace idan na ce ka ba da shawara yanzu misali mu matasa ƴan uwanka me zaka ce musu
matasa ƴan uwana ina ƙara ba su shawara akan su dage da kokari akan harkokin da suke ciki abin da dinga tafiyar mu da rayuwar su abin da ya dace da su suke tunani akan abin da ya dace da su kar su dinga wani tunani ta wani bangare can daban kamar a misali maganan neman arziki maganan neman kuɗi haka kar kai tunani wai kana tare da abokinka kaga yayi kuɗi kai ma ka ce zaka bi wani hanya ka ce kai ma sai ka yi kuɗi lalle lalle sai ka yi kuɗi ba anan yake ba abin daga Allah ne wannan idan Allah ya ce zaka yi in Allah ya ce ba zaka yi ba kuma kar mutum ya fitar da rai da cewa shi ma zai yi arziki kowa nashi ina nan tafata kowa nashi ina nan tare da shi in dai akwai rayuwa a tare da mutum bai tsira kare tsira rai da kan cewa zai yi arziki shine shawara na ga ƴan uwana matasa
kuma ga shugabanni fa
eh ga shugabanni su ma ina ƙara ba su shawara dan Allah su dage su zage dantse su dingi taimakawa ƴan uwansu nauyin nan da Allah ya daura musu nauyin nan fa ina nan tare da su a wuya su daure su sauke alƙawarin da suka dauka kuma in ba su manta ba shugabannin mu wurin rantsuwa da sauransu sun riga sun yi rantsuwa wa za su taimaka za su yi mulki iya bakin gurgurdan kokarin su to dan Allah kar su manta da wancan abin ina nan fa a rubuta in aje in ka dauki alƙawari za ka yi mutum abubakar mai ba an rubuta ina nan a lashira za a tambaye mutum abin da ka wannan nauyin da ka dauka baka sauke ba za a tambaye ka ina ka je ka manta wannan alƙawarin da ka dauka a ƴan uwanka baka abin nan kuɗi sun rufe maka ido ko wani rayuwar duniya abin kayan duniya ya rufe maka ido baka sauke wannan nauyin Allah ya dora maka ba so shine nake ba mu shugabannin mu shawara dan Allah su daure su zage dantse su sauke nauyin nan da Allah ya dora musu
to Jafar barin dawo gare ka lokaci ya fara daga mana hannu bari mu ji shawarar da zaka ba matasa domin in ka lura yawancin lokuta da matasa irin ku ake kuka domin yawanci su ne zaka ga cewa suke daukan bindigogi suke aikin ta'addanci da sauransu wace shawara zaka ba idan ƴan uwanka
ni shawara ta ga matasa shine ko dai da mun riga mun sani cewa yanzu rayuwa ce da ta riga ta zamo tayi tsanani abin dubawa shine kamar wani ya saso yayi makaranta yayi karatu amma kuma ya gama bai da aiki kaje kuma dama daga lokacin da mutum ya riga ya girma yana da wasu haƙoƙi wannan ma a kan shi ta bangaren yayi akan shi sutura da shauran dai wasu responsibility nashi na kan shi to irin wannan ne yake sa wannan ya riga ya makaranta shi a kokarin in so samu ne ya sami abin da zai benefitin nashi akan karatun da yayi to idan bai samu ba mutane dama za mu iya cewa kowanne yana a bayan kuɗi ne wanda kuɗin nan su ne idan kana da su zaka iya yin rayuwarka ba tare da ka damu sosai ba to irin wannan abin ne zan iya cewa da matasa tashi tsaye su nemi sana'ayi ko da sana'a hannu ce kada ka sa girman kai kai sana'ar da 5-10 za ta riƙa shi 10 wanda idan baka sa girman kai ba ta haka Allah zai sa mata albarka kuma ka ga cewa baka damuwa na ma ya baka ba ka dogara da naka ne amma idan ka rungume hannu dole ne takeici zai zo ma a kwana tashi wani zai iya zuwa dan kan bukatar kansa yana da kudi zai iya zuwa ya baka kudi ya ce ga abin da yake so kai mai to a karan kanka zuciyarka ta yi kankanta ta kauda kai akan kudin da za a baka zaka karba kuma zaka je ka aikata wannan abun sakamakon ma baka da shi amma shi da ace kana da dan sana'ayyanka mutum yana kawo ma kudi ko ba yawan su inda kana da sana'a ba za ka kalli wannan yawan kudin ba zaka ga kawai yana so ya hallaka ka ne ya saka wata hanya sadawa amma dama in hannu rabbana kake kana zaune ne baka da aiki da an kawo ma zaka karwa to yasa ni shawara ta ga matasa duk inda kake kai kokari mu cire girman kai mu cire wani cewa wani zai bamu mu nema ko a ina kake ka nemi naka kada ka dogara da cewa gwamnati ba ta adalci gwamnati ba ka nema in dai ka nema gwamnati ba yadda za ka ce wai za ta zo ta baka hannu kudi hannu da hannu idan dai gwamnati aikin ma da yake haƙƙin gwamnati bai wuce hanya ba ruwa wutan nefa amma ba haƙƙin gwamnati bane ta ce wai ta kawo kudi ta baka a rika wai ba kudi a ƙasa a'a gwamnati abin da yake a constitution shine kawai ta gyara muku gurin zama environment naku shine abin da haƙƙin gwamnati yake a kansu amma shi wa gwamnati ko su daga suna office aiki suke na kudi ma'ana salary ko shugaban ƙasa aikin salary yake yi to yana da kyau kai ma idan kana da aikin ka wanda in ka samu naka ne gwamnati kuma in ta samu wannan kudin dole hanya za ta yi ma ba kai za ta zo ta ba
to wace shawara za ka ba shugabanni
to ni shawara ta ga shugabanni shine a zahirancen gaskiya ko dai da ba mu sani ba mu fadan mu kaman sijili wanda ake cewa ji ya zama dole aiki da shi ba lallai ba amma dole za mu faɗi abin da muke gani da ra'ayoyinmu shawara ta ga shugabanni shine ƙasarmu tana da arziki da kuma hali da za ta iya fito da tsarin raki na kamar yadda ake cewa magana ilimi shugabanni za ka ga koda yaushe suna magana ayi ilimi ayi ɗini kaman sarkin Kano Sunusu yana yawan faɗin cewa a sa yara makaranta to yana ɗaya daga cikin matsalar karatu a ƙasar nan shugabanni sun sani cewa talakawa wasu da yawa ba su da damar ɗaukewa 'ya'yansu kuɗin makaranta amma kuma me gwamnati tana sanar ta tsawwala makaranta kuɗi za ka je ka samu makarantar gwamnati wanda yake ya kamata a ce a matsayinmu na 'yan ƙasa makarantar gwamnati in dai ta yi kiran makarantar gwamnati hand out kayan karatu bai kamata a ce student shi zai saya ba ɗalibi bai kamata shi zai sayi kayan karatu ba ya kamata kamar yadda su shugabanni in za su sani abin da a baya aka yi musu yanzu ba shi suke kamanta ɗalibai ba a ɗalibai shugabannin na baya akwai wanda in zai fito zai yi magana ya sani cewa yana makaranta har kuɗi ana bashi wasu an raba masa mashina wasu an ba su motocin hawa a matsayinka na ɗalibi mai karatu dan me dan ka ji daɗin karatun ka mai da hankali amma yanzu an kasance kai ne a matsayinka na ɗan ƙasa ɗalibi bayan ka biya kuɗin makaranta sai a ce wai sitil kai za ka sayi littafi wasu makarantu ma a ce ana so makaranta ba wutar lantarki amma a haɗa kuɗi za a sayi man fetur a sa janareto wanda ni ina kira ga shugabanni su yi adalci su duba ta yaya aka yi su suka yi karatunsu babu wannan tsananin a halin yanzu makarantu za ka samu makarantun gwamnati na gwamnati university ana biyan kuɗin makaranta 200,000 da wani abu kana da 'ya'ya biyar kana da ƙaramar sana'a ta yaya za a iya ɗaukawa 'ya'yanka har su gama wannan university kuma daga baya ku zo kuna kiran ayi karatu wanda ku kuka haddasa duka wannan kayan karatu din da ake yi su ainihin littattafan karatu da ake yi kuna da hali da damar da za su iya buga su a ƙasar nan a zuba su a kowane university a matsayinsu na university na ƙasa a zuba su duk ɗalibin da yake a ciki ya ɗauka ya yi karatu ba dole bane ma ya tafi da shi gida in ya gama karatu nan zai bashi ya tafi amma dai ya amfana da kayan karatu enough to ni shawarar da zan ba shugabanni su kasance masu adalci na ganin su duba shi ne shawarar da zan iya ba su akan su yi adalci
to bari zo wurin ka Jamilu kana sana'ar sai da katin waya wace shawara zaka ba matasa 'yan uwanka domin idan ka yi la'akari da so tarin yawa matasa ne ummul haba'isin tashi tashin hankula da rashin tsaron nan da muke fama da su domin su ake amfani da wajen kada hankalin al'umma
shawara da zan iya ba matasa su tashi su nemi sana'a sana'a kowace iri ce karkare nata dan kamar ni yanzu sana'a sai da katin nake so idan ka zo ka samu a bakin hanya yana sayar da katin sai wani sai yana mamaki ya zan zo iya sai ana ina sayar da katin alhali ni na sa abin da nake samu a cikin ta da shi nake taimaka ma iyali na har na taimaka ma yan uwana so ni nake gare matasa haihuwa waje su tashi su nemi sana'a kowace iri ce idan baka da sana'a ne har wani zai rube ka da wani abin hannun shi zai ce wai ka zo zai taka wani aiki wanda yana nuna ya hallaka ka ne so ni yanzu a yadda nake din nan wani abu zaka zo min da shi ka rube ni har ka ce min na zo zaka sa na wani aiki ka dauko wani makudan ka kudi ga saboda ni ina da sana'a ta na san illa wannan so mu tashi mu nemi sana'a kowace iri ce aikin hannu ne aikin sana'a ko kai ko fiyawata zaka dora kanka kai yawo akai ka samu niran nan 100 ka je ka ci abinci ka je ka yawo ka samu ka sa aljihunka ya fu ma ka zo kai da wani kai kana neman jiran wai sai wani ya zo ya saka wani aikin da zai ya hallaka ka
so ka shugabanni fa
shugabanni haye waje muna roƙon su su tashi alƙawari suka doka cika alƙawarukan da suka doka kar boye ka zo ka dauki qur'ani ka rantsuwa da shi ka zo kawai ka je ka shiga office daga kai sai iyalinka kawai ba abin da ya dame ka ana kawo ma shawarwari a'a kawai kai dai abin da ya dame ka daga kai sai iyalinka to wajen zaban ma'aikata da suke doka ma yan kin duba akwai sulbici a cikin shi kowane kawai bakin dai ga ka sai ka zo da takardun kayan makaranta komai ya cancanta doke ka ina ai wannan ba daga mu ya zo ba amma da zaran ka zo da wani dan uwanka in kai a office din yake shikenan kai ka zo da wani dan uwanka kai kana wani manager ko wani wane ne a wurin to zaka samu dama da za a doke ka aiki amma matukar baka da kowa a wajen a'a ba za a doke ka ba to abin da suke nuna haihuwa waje dai kawai daga su sai yayansu ne to abin da muke ba shawara fa alƙawari suke doka sun doka kuma Allah sai ya tambaye su su dan haka su san wanda ya cancanta a doke shi aiki ba kawai dan kai ka zo kana dan uwa ba kawai shikenan a doke ka aiki a tsaya a duba wane ne ya cancanta a doka yanzu kamar na dan da muke dakon shugaban kasa yayi dan Allah ya tsaya ya bincika ya dubi cancanta ba magana wai ya duba fa irin aikin da suka yi mai a baya kamar shekara hudu da muka wuce wayannan ministocin da aka nada sai ya tsaya dubo daga cikin su wane ne suka yi abin a zo a gani in sun cancanci a dawo da su in ba su cancanta ba dan Allah ya je ya bincika ko a ina ne ba magana wannan dan jam'iyya kaza ne dan ina ne in je ka kware a aiki a dauko ka a zo a aza ka a gwada ka a gani bayan an gwada ka ba kai wani abin a zo a gani ba kana da damar da za ka canza kai shugaban kasa amma yanzu ana ta baka shawara wasu daga cikin su ba su yi wani abin a zo a gani amma kuma ana ta maganganun cewa za a iya maikar da su kaga wannan abun shi yake ja mu kasan nan ta mara sai ana zo ana ta wani zage-zagen shugaban kasa alhalin kai ne yake yana da kyau a ce ka canza su da yawan su daga cikin su ba wani abin da sun kai wani abin a zo a gani to amma kuma yanzu muna kara ba shawara yayi kokari ya canza
to mun gode kwarai to na gode muku kwarai da gaske
to Hafiz ka ji bayanin da suka yi
gaskiya sun yi maganganu sosai musamman ma dai magana kan matasa su tashi
ne mana kan su to yanzu sai ci gaban tattaunawar da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da yin fashin baki a kai da Dr. Abubakar Umar Kare malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewan dan adam
to na farko dai babban tunanin shi shine yaya Najeriya da ta zama madubi a tsakiyar rana za ta yi kokarin fita da jin kunya nan abin da nake nufi shine yanzu an dauki Najeriya an bata shugabancin duniya gaba daya majalisar dinkin duniya dan Najeriya ne shugabanta mukaddasin ko kuma mataimakiya magatakaddar majalisar dinkin duniya dan Najeriya ce dan Najeriya ne ɗaya daga cikin manyan waɗanda kasashen da ke harkokin man fetur na duniya suke shugabantar ta bayan nan kuma dan Najeriya ne shugaban babban bankin Afirka bayan nan kuma shi shugaba Muhammadu Buhari shine aka sa gagaraba dan yaki da cin hanci da rashawa na Afirka bayan nan kuma shine shugaban nahiya Afirka maso yamma. To idan kika lura da wannan kinga kasashen duniya sun sanya tunanin in Najeriya ta fadi a harkokin demokradiyyar nan ba karamin dariya za a yi mana ba. To sai fita da wannan fita daga cikin kangin wannan kunya shine daya daga cikin abin da ke damun shi. Sannan na biyu kuma shine babban abin da ke damun shugaba Muhammadu Buhari shine yaya za a iya samun cancantaccen mutane tukuna da zai yi aiki. Domin shi shugabancin kasar nan sashe na 130 na tsarin mulki ya dora a kan shi a matsayin shine shugaba wanda zai nuna hanya. To amma waɗanda za su taho mu karabai su aiwatar tare da shi din kwa nan ne inda jira ke sa kashi. An yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba, gaskiyar magana kenan. An yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba. Amma a wannan
hudu na baya.
To amma a wannan shekaru din kuma shekara ce wanda take tana tare da wani irin abun nan sirati. Domin shekara biyu na farko shine shekara biyu da zamu sarin aiki. Shekara biyu na ƙarshe kuma daga nan ƴan gojewar siyasa za su fara zawarcin kujera shi kanshi Muhammadu Buhari tunda hawa shi wannan na ƙarshe ne. To saboda haka za a samu zaratan yaki da za su fito su yi aiki. Bayan nan kuma akwai korafe da dama da ke damun ƙasar nan musamman an aka yi la'akari da bukata ta samun haɗin kai saboda ƙasar nan wasu misali in kika dauki ƴan kabilar Igbo sun kashe shekara hudu suna wasu suna fafutukacewa sun su fita daga Najeriya. Yanzu ma akwai wadanda ke tada kashin kaya baya a bangaren kasashen Yarbawa su ma suna su fita. Ya za a yi ƙasar nan tun farko sashi na ɗaya na tsarin mulki ya ce da sashi na biyu ya ce Najeriya dunkulallen ƙasa ce wanda ba za ta taɓa rabuwa ba ba za ta taɓa tsaguwa ba. Sannan takin Najeriya sashi na 15 sakin sashi na ɗaya ya ce haɗin kai da kuma amincewa da dunkulallen jama'a muke shine zai kawo mana kwanciyar hankali da jin daɗin jama'a. Sannan kuma sashi na 14 sakin sashi na uku da na 15 sakin sashi na uku da na hudu da na 16 da na 17 duka sun yi magana daidai to da tafiya tare a ba kowa hakkin shi ai kokarin rike kasar nan a matsayin dunkulallen ƙasa. To saboda haka kalubale na gaba shugaba Muhammadu Buhari yaya kasar nan za ta fi dunkule saboda akwai wasu abubuwa da ke tahowa da ke barazana ga kasar nan. Alal misali in kika dauki wannan magana na bangaren shiya arewa maso yamma arewa maso gabas kudu maso kudu waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya. Abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP saboda kuma dadewa da suka shugabanci kusan kowace jam'iyya ta karo tana tafiya da abin a jahilci haka amma babu shi a tsarin mulkin Najeriya. Abinda aka sani Najeriya dunkulallen ƙasa mai yanci kuma tare da jama'a kowa yana kallon kowa a matsayin dan uwan shi. Sannan bayan nan kuma babban kalubale da ke a zuciyar Muhammadu Buhari shine ya za a samu maganin matsalar tsaro, ya za a samu maganin waɗanda suke kusan suna neman su fi karfin ƙasar nan wato masu zalunci da sata dukiyar jama'a. Ya za a yaƙi cin hanci da rashawa? Yaya zai ilmantar da jama'a su sani cewa yaƙi da cin hanci da rashawa nan daidai da sashi na 15 suke sashi na 5 nauyi ne na kowane minista shi, kowane kwamishina na jiha, kowane gwamna, kowane dan majalisa, kowane alkali, kowane ma'aikacin gwamnati in dai kana tsotsau daga cikin albarkacin dukiyar Najeriya nauyi ne akan ka daidai da sashi na 15 suke sashi na 5. Haka kuma nauyi ne akan kowane gwamnan jiha ne da kuma gwamnati ta tarayya nauyi ne akan ku karkashin daidai da hurumi na sashi na 14 suke sashi na 2 ku tabbatar da tsaron jama'a da kuma jin daɗi da walwalarsu. Wannan shine mafi karancin bukasudin bu dalilin maka ko gwamnati. Amma abun takaici yanzu mutane nawa ne ke iya tunanin cewa su sun fi karfin su budu wani abu da zai kawo musu barazana? Babu wani wanda ya fi karfi. Tashin hankali yayi yawa da tsagwaron talauci da tsagwaron bayan talauci da jahilci duka waɗannan abubuwa su ne abun da suke kalubale ga shugaba Muhammadu Buhari na yaya zai nemi cancantattun mutanen da zai iya aiki da su har a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a cikin shekara biyu na fara mulkin shi a mataki na biyu.
To wata sabuwa Dr. Abubakar Kadi babu shiya a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya. Wannan ya zama wani kalubale guda da ya kamata a duba. To me kake ganin za a yi kenan na shawo kan waɗannan matsaloli yanzu da suka taso a ƙasa? Shin kwaskwari ma za a yi ko me za a yi?
To irin salo ko kuma tsari da ƙasa ya kamata ta ɗauka ko kuma ta amfana shi abu ne wanda yake canzawa a kowane lokaci. Idan aka wawai tarihin Najeriya za a ga cewa tun daga lokacin mulkin mallaka tsarin yadda ƙasar take ya yi ta canzawa daga tsarin kudu da arewa zuwa aka samu larduna aka samu jihohi 12 zuwa 19 21 30 da 36 a yanzu kuma wannan kullun zai ci gaba canza saboda shi dan adam kullun abubuwan da suke masa linzami shine buri da kuma bukatu to saboda haka masu neman cin bukatu a kullun za su ta fitowa da tunani da kuma tsare-tsare shi wannan tsari shiyoyi guda shida eh baya cikin tsarin mulki wani yunkuri ne da aka yi a 1995 lokacin da Madiga Jalal Sani Abacha ya kira wani taro da zai fayyace wa kasar tsarin siyasa National Political Reform Conference to a wannan lokacin ne masu gogoriya musamman ma daga kudancin Najeriya suka yi tababatin cewa sai a mai da Najeriya mai tsari shiya shida ni na daga cikin mutanen da suke adawa da wannan tsarin shiya shida ni a gani na ya da matsaloli daban-daban shiyoyi biyu ne kawai za a iya cewa wannan abin zai taimake su shiyar kudu maso yamma wanda na yanka dole raba ne zalla da kuma shiyar kudu maso gabas wanda na yanka zalla yanzu alal misali shiyar da na fito shiyar arewa maso gabas muna da jihohi shida a cikin jihohi shidan nan muna da kabilu sun fi ɗari sa'an nan alal misali idan ka bar guru a jihar yobe kafin ka je gembu a jihar taraba idan ma a cikin mota ne sai ka tafi kwana biyu sai ka haye kabilu da yarurruka daban-daban wanda babu wani abu ma da ya haɗa su to amma kuma an ce a shiya ɗaya suke ko a tarihi suna da mabambantan tarihi to saboda haka ni ina ganin cewa idan har za a yi wannan shiya to ba dai shida ba sai a duba a ga waɗanne mutane ne suka fi alaka da juna ta fannin tarihi kabila yare al'ada da sauransu to saboda haka wannan fabatu da ake yi na shiyoyin shida waɗansu ne kawai saboda bukatunsu da kuma son zuciyarsu suke so a yi wanda kuma kamar yadda na faɗa daga lokaci zuwa lokaci shida man ɗan adam yakan nemi abin da ya fi masa sauƙi kuma duk wannan fabatu za a ci gaba da yin sa idan dai har akwai Najeriya idan dai har akwai siyasa to wannan fabatu ba za a daina shi ba sa'an nan kuma akwai kowane lokaci idan aka fito da waɗannan maganganu akwai yadda ake maganin su ko dai a kafafun yaɗa labarai ko a majalisun jihohi da tarayya magana ce ta 'yan siyasa waɗanda suke so su ga wace hanya ce mai sauƙi za a raba dukiyoyin ƙasar nan kuma yawanci duk babatu da ake yi yakan tadawa waɗansu hankali to amma mu manazarta mun san cewa wannan kawai zance ne tun lokacin mulkin mallaka ake ruwan dan babatu kuma ba za a dina
a cikin takaitaccen lokaci na domin na ga lokaci ya fara hararin mu barista ina mafita to a cikin harkar nan gaba ɗaya ganin cewa Najeriya fa yanzu demokradiyya ta miƙe to ina mafita
mafita shine a girmama sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya
asali ne wannan sashe
na uku na tsarin mulkin Najeriya an yi bayanin menene ma ma'anar Najeriya ma'anar Najeriya gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi 36 da birnin tarayya Abuja da kuma kananan hukumomi da muke da su babu wani shiyya da aka sanya a nan gura saboda haka idan aka ce za a kawo maganar shiyya to an kawo rashin adalci wanda yake sashi na 14 sake sashi na 1 da ya magana demokradiyya magana ce ta yawan dan adam in kake ka dauki jihar Kano kawai ta fi dan mutum yawan dan mutum sama da waɗanda suke kudu maso gabas misali to saboda haka ba ma abu ne ma da za a saurara ba kuma ba za mu dauke shi ba a kokari a yi amfani da matsayin sashi na 15 sakin sashi na 1 na cewa Najeriya dinnan ƙasa ce ta ƴan uwa Allah ya halicce mu haka gwada ne guda daya dole a cikin shi za mu kwana a cikin shi za mu tashi in ma wani ya fisge gobe kai ma za ka fisge a yi shi haka a tafi ta haka amma magana a rika ya wuce a wuce da hankalin mutane na 'yan siyasa da suke yi shiya-shiya babu shi haramtacciyar magana ce a yi kokari a tsaya a gina ƙasa a sa kishin ƙasa a sa ƙaunar ɗan uwa wannan shi ne abin da za a yi amma duk magana wani wanda zai taso yana magana a yi Najeriya ta rabu ko Najeriya ta yi menene to yana karan tsaye ne da sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya kuma abu ne wanda yake gwamnati ta gaggauta hukunta shi don ke maganin waɗanda za su shawo irin wannan a gaba.
Dokta kana da abin da za ka ƙara a ƙarshe?
Ya wanda zan ƙara kawai shi ne Najeriya ta yi shekara 20 mulkin demokradiya ɗan Najeriya sai hakuri ita demokradiya tafiya ce mai nisa fatan mu shine cewa duk da wuya da dadi demokradiya da ta fi mulki soja kuma ta fi duk ma wani tsarin mulki aka sinsa muna fatan cewa kamar yadda aka yi shekara 20 za a yi 20 so 20 Allah kuma ya tabbata mana da alkhairi
to anan dai muka jali zamin shirin kuma ina so in gode ma manyan baki guda biyu da barista mai nasara Kobo Ibrahim da kuma Dr. Abubakar Kari na Jami'ar Abuja ni Madina Dauda da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ba da umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokin aiki na da yake a na gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
ni Amina Buhari a wannan daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya